Sashen Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa tare da Baba Yakub Makeri muke farin cikin sake kasancewa tare da ku yau Juma'a 31 ga watan Disamba na shekarar 2021. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wasu 'yan kasuwa a Najeriya sun yi kira ga gwamnatin kasar ta sauƙaƙe hanyoyin yin kasuwanci da bada rance ga ƙanana da matsakaitan sana'o'i. A jamhuriyar Nijar kuma, lauyar da ke kare 'yan Rwanda nan da gwamnatin kasar ta kora ta bayyana damuwarta na rashin mutunta alkawarin da Nijar ɗin ta yi. Kama kowace ranar Juma'a, yau ma Awwal Garba na tafi da rahoto na musamman da kuma labaran wasanni. To amma kafin nan, ga Baba Yakubu da labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Kiri. Yau Juma'a, Faransa ta yi Allah wadai da roka da taurarin dan adam da kasar Iran ta kaddamar abu mai matukar takaici yayin da tattaunawar nukiliya tsakanin manyan kasashe ke samun nasara, lamarin da ke jaddada damuwa da Amurka da Jamus suka nuna. Iran ta faɗa a jiya Alhamis cewa ta yi amfani da makamin harba taurarin dan adam wajen aika da na'urorin bincike guda uku zuwa sararin samaniya, yayin da ake gudanar da tattaunawar da ba kai tsaye ba tsakanin Amurka da Iran a kasar Austria domin kokarin ceto yarjejeniyar nukiliya da aka kulla a shekarar 2015. Kaddamar da makamin harba taurarin dan adam ya saba wa sharuɗan kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya, in ji ma'aikatan harkokin wajen Faransa. An kashe jumlar 'yan jarida 45 a faɗin duniya a wannan shekarar 2021, in ji ƙungiyar 'yan jarida ta ƙasa da ƙasa a yau Juma'a, adadi mafi ƙaranci na mace-macen 'yan jarida da ake samu a kowace shekara. Wannan adadin ya biyo bayan kashe-kashe 'yan jarida 46 makonni biyu da suka gabata, in ji wata ƙungiyar masu sa ido akan kafafen yaɗa labarai ta Reporters Without Borders RSF a taƙaice, wadda kuma ta bayyana adadin a matsayin mafi ƙaranci tun lokacin da ta fara aiki a shekarar 1995. Yayin da ake marhabi da labarin raguwar, amma kuma wannan ƙaramin jin daɗi ne duba da yadda ake ƙara cin zarafin 'yan jarida, in ji ƙungiyar IFJ ta Brussels a cikin wata sanarwa. Adadin waɗanda suka mutu ya haɗa da mutum 9 a Afghanistan, mafi yawan adadi da wata ƙasa ɗaya ta samu. A wani wuri kuma mutum 8 ne suka mutu a Mexico, 4 a India, sa'annan 3 a ƙasar Pakistan. Gobarar daji ta cinye kusan gidaje 580 da cibiyar kasuwanci da wani otel a wajen Denver a jihar Colorado ta Amurka, yayin da gobarar ta ci gaba da ƙone-ƙone a cikin daren jiya Alhamis zuwa yau Juma'a. Hukumomi sun ba da umarnin kwashe mutane daga garin Louisville da ke da mazauna kusan 21,000 bayan kwashe mutane a yankin Superior mai yawan jama'a 13,000. Garuruwan da ke makwabtaka da su suna da tazaran kilomita 32 a arewa maso yamma da Denver. Babban ɗan sandan gundumar Boulder, Joe Pele, ya bayar da rahoton akalla mutum ɗaya ya mutu da kuma wani da yake samun lafiya da ma wasu guda 6 da suka jikata. Ya ce akwai yiwuwar samun ƙarin mace-mace da waɗanda za su jikata saboda yanda wutar take ƙara ta'azzara. Kada iska mai zafin na iya kaɗawa zuwa kilomita 170 cikin sa'a guda. Pele ya ce gobarar ta farko ta tashi ne da misalin ƙarfe 10:30 na safe a gugun ƙasar, kuma an kai mata hari cikin sauri, aka kwantar da ita kada ana sa ido a kai. Jim kaɗan bayan ƙarfe 11 na safe sai aka ba da labarin gobara ta biyu da ta ta'azzara. Kana ta bazu cikin sauri, in ji Pele. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Juma'a, kasar Pakistan ta tabbatar da kashe sojojinta 4 a wani ɓatakashi da suka yi da wasu 'yan bandaga a kusa da iyakar Afghanistan. Rikicin ya ɓarke ne yayin da sojojin Pakistan suka kai samami a maɓuyan Taliban a garin Mir Ali da ke kusa da iyakar gundumar Waziristan ta Arewa a Pakistan ɗin, a cewar wata sanarwar sojoji. Sanarwar ta ce jami'an tsaro sun kama wani ɗan ta'adda guda da makamai da kuma harsashai. Kana sun yi asarar jami'an su 4 a wani rikici mai tsanani da biyo bayan samamin. Sanarwar sojojin ta yau Juma'a ba ta yi ƙarin bayani ba akan mummunar arangama wanda majiyoyi da dama suka ce ta faru ne wuni guda da ya wuce. Ƙungiyar Taliban ta Pakistan da doka ta haramta ta da aka fi sani da Tariq Taliban Pakistan ta tabbatar a wata sanarwa a jiya Alhamis cewa jami'an tsaron sun kai mata samami a tungata da ke yankin Waziristan. ta ce rikicin ya yi sanadiyar mutuwar sojojin Pakistan da dama, amma kuma bata yi ƙarin bayani ba akan adadin mutanenta da suka mutu. A ƙarshe, an gudanar da wasan wuta kamar yadda aka tsara a yau Juma'a jajibirin sabuwar shekara a Sydney, babban birnin ƙasar Australia, duk da cewa wasu sassan ƙasar na fuskantar ƙaruwar nau'in cutar coronavirus mai saurin yaɗo. A nan Amurka, ƙwararru a fannin kiwon lafiya suna kashedi ga masu shirya bukukuwa cewa yanzu da cutar Omicron ke ƙaruwa ba lokaci bane na shiga tarukan jama'a. Dr. Jonathan Rayner, malami a sashen karatun likita na Jami'ar George Washington, ya faɗa wa CNN cewa yana gani a daidai wannan lokacin mun faɗa cikin matsalar lafiyar jama'a na zamaninmu. Shi ma babban likitan cututtuka masu yaɗo na Amurka, Dr. Anthony Fauci, ya yi kira ga jama'a da su kauce wa shiga cikin taruka a wannan sabuwar shekara. Kada ya ce a maimakon haka su shiga ɗan ƙaramin taro na 'yan uwa da abokan arziki da suka yi allurar rigakafi. Amurka ta samu sabbin kamuwa da COVID-19 580 a jiya Alhamis, a cewar alƙalluman da jaridar New York Times ta tattara, adadin da ya haura alƙalluman shekaran jiya Laraba 488.
A gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu buɗe taskar rahotanninmu. A daidai lokacin da ake ci gaba da neman bakin zare don rage matsalolin zaman kashe wando a Najeriya da kuma bunƙasa tattalin arzikin ƙasar, 'yan kasuwa da wasu masu ruwa da tsaki sun yi kira ga gwamnatin ƙasar ta sauƙaƙe hanyoyin kasuwanci da ba da rance ga ƙanana da matsakaitan sana'o'i. Daga Abuja, wakilin mu Halima Abdullahi ta aiko mana da wannan rahoto.
Batun samun sauki a bangaren yin kasuwanci a Najeriya abu ne da masu ruwa da tsaki ke ci gaba da tafka muhawara akai don neman yadda za a bunƙasa tattalin arzikin ƙasar da ke cikin matsi da ma rage matsalolin kashe wando da ya yi wa ƙasar katutu musamman ga matasa. A yayin da gwamnatin Najeriya ke ƙoƙarin fitar da wasu 'yan Najeriya daga ƙangin talauci, masu ruwa da tsaki na ganin cewa kamata ya yi a bada fifiko ga koyar da sana'a da fannin samun sauki ta fuskar rance daga bankuna, inda shugaban hukumar bunƙasa ƙanana da matsakaitan ta sana'o'i wato SMIDAN Dr. Dukwaradda ya bayyana cewa
abinda dama ita gwamnati ya kamata ta yi take creating din enabling environment wanda zai sa mutane in su kudi suke nema in suka je banki za su same su cikin sauki su gudanar da abun su, in wani horo suke samu da sun je hukuma za su samu horon, in wata number suke bukata kamar wanda ke producing wasu abubuwa za su same su cikin sauki ba da wahala ba. A to irin wa'annan abubuwan ne sune za su kawo ci gaban tattalin arziki. Sa shugaban kasa ya kawo committee wanda ake ce Presidential Task Force on the Enabling Environment Business, so wanda yake sauƙaƙa yadda za a tafiyar da al'amura kan wannan tsarin ne. Yanzu ita SMIDAN ko horarwa da muke yi, kana iya shiga website kai training ɗinka a cikin shagonka ko a cikin gidanka ba tare da ka zo SMIDAN ba ka samu certificate ɗinka.
Fitacciyar 'yar kasuwa a fannin sarrafa kujeru da abinci Laila Al-Othman ta buƙaci gwamnati ta duba yadda za ta sauƙaƙa wa masu ƙanana da matsakaitan sana'a oyi yanayin gudanar da kasuwancinsu.
A gaskiya zan ce dai kawai muna maneji ne saboda komai ya yi wahala. Ga kayan abinci sun hau kamar ta fannin restaurant, ga haraji ta ko'ina kamar rasa waye za ka biya. So kawai dai babu wanda zai ce miki a Najeriya yana business babba da ƙarami wai yanayin shi cikin kwanciyar hankali. Babu wani way ease of doing business. Da daɗewa na yi maganin samun guri na registration. Kamar yadda a ƙasashen waje ake, idan har za ka buɗe business komai da ya kamata ka biya za ka je ka biya shi a guri ɗaya a baka license. Na baka license nan duk wanda ya zo, idan ka nuna mishi license bai expiring ba, that means babu wani abun ka da ya canza. Amma yanda suke mana yau a zo gobe sabon abu ba, that's wannan wanda yake da kuɗi already, wanda bai da shi kuma in akwai yanda za a sama musu saukin samun kuɗi a bankuna na Najeriya din yanzu gaskiya babu sauki. Mutum ya zo neman bashin miliyan 5 a ce ka kawo collateral na miliyan 15, to in kana da collateral na 15 me yasa dama za ka zo banki?
Ita ma 'yar kasuwa malama Aisha Muktar ta tofa albarkacin bakin ta.
Matsalar da muke da ita shine building businesses din mu su ci gaba da tafiya, matsayin su ya rika wuce inda suka fara. Most especially kamar a arewaci ba mu da masaniya sosai akan yanda zamu samu tallafi ma business din mu, ya zama daga banki ko ku daga private individuals wanda suke bayarwa ko daga gwamnati. Ba mu san hanyoyin sosai ba kamar sauran states din Nigeria. Akwai one time da na taba jin an ce Dangote Foundation ya hada kai da Bank of Industry za su ba da loan ma small businesses ya saka 5 billion. Ko da muka Jimmy finding out sai ya zama shi ya ce interest free, amma kuma in da suka fara miki lissafi zaki ga akwai kusan 11% interest da zaki biya. So wannan yana koran small businesses.
Nana Ramat Suleiman, to sauƙin yin sana'a ta shine ta yanan gizo. Da government za su tallafa mana da kuɗi da za a samu shigabawa sosai, saboda yawancin ana son a tashi a nemi na kai, amma kalubale da suke fuskanta ba su da kuɗin.
Amma aunin sauƙin yin kasuwanci na babban bankin duniya na shekara-shekara, kirdikar shekara 2019, ta yi nuni da cewa Najeriya na matsayi na 131 a cikin ƙasashe 190 a sauƙin gudanar da kasuwanci. Halima Abdurra'uf, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Halima Abdurra'uf. Lauyar da ke kare 'yan Rwandan nan da gwamnatin Nijar ta kora daga ƙasar ta bayyana damuwa game da abin da ta kira rashin mutunta alkawarin da Nijar ɗin ta ɗauka a yarjejeniyar da suka cimma da Majalisar Ɗinkin Duniya akan batun baiwa waɗannan mutane mafaka. Saboda haka ta aike wa hukumomi wasiƙa nan ganin sun janye wannan kuduri da ya saba wa doka, yayin da ɗaya ɓangaren ta fara yunkurin garzayawa kotu. Wakilin murya Amurka a Yamai, Sulaimani Barma, ya aiko mana ƙarin bayani.
A taron manema labaran da ta kira a wannan Juma'a 31 ga watan Disamba, lauyar da ke kare 'yan Rwandan nan takwas da gwamnatin Nijar ta buƙaci su fice daga ƙasar kafin ranar 3 ga watan Janairun 2022, Maitar Khadijatu Hammadu ta fara da tunatarwa akan hanyoyin da aka bi wajen baiwa waɗannan mutane mafaka.
Takardar da Nijar ya sa hannu gaban duk duniya da ya taru, Nijar ya ce mutanen nan bai koren su zuwa Rwanda bai ba ma wani gari kuma mutanen nan don dai a je a musu shari'a akan shari'ar da aka musu baya. Kuma da aka ba su takardar zama gari, kuma Nijar ya ce musu takardar na da problem ne, su kawo za a je a gyara, sai aka rike takarda. To yanzu an ce le 3 janvier sai su bar garin, ina za su tafi? Takardar da Nijar ya sa hannu kai, takardar ya ce ko da sun yi laihi, wani laihi Nijar ne, da Nijar ya ga kaman bai iya rike su cikin garinsu, dole ne sai Nijar ya yi sezir mekanism da ke etazini da ya ba ma Nijar su mutanen ku ga abin da suka yi, yanzu ku dauki mataki. To Nijar bai yi wannan ba. Da Nijar ya ga yanzu bai iya rike su, da ya rubuta ma Nations Union ya ce mutanen nan da kuka bamu bamu iya rike su, yanzu mun ba ku lokaci kaza ku ga yaya za ku yi da su ku bar mu garin mu. Ba ai wannan ba. Sai aka je aka iske talakin nan da suke zamna wani wuri da ba su san me ke faruwa ba, aka je aka kai musu takarda an ce an ba su sati daya su wuce daga garin ga su.
Wannan yasa lauyar rubutawa Prime Minister Uhumudu wasiƙa don an karar da shi irin illolin da ke tattare da matakin gwamnatin wanda tuni ta fara yunkurin kalubalantar sa a kotu.
Fargaban mu da fargaban Oni akan wannan mutane kan gwamnati ya mayar ma Rwanda su aje ai perkesitetin su ko aje ai musu abu da bai kamata ba akan maganan da ya mutu. Tunda maganan ya mutu ai an wanke su, kuma waɗansu sun yi kaso sun hita kaso, kenan magana ya mutu. Yanzu mun yi sezir conseil d'etat mu je refere pour que su yi suspender decision kinna au moins pour que Nations Unies ya samu dama ya san shi yaya zai yi da waɗannan mutane. Tunda jiya da dare ma Nations Unies sun turo min takarda kamar an sake daukan wani juge akan wanga maganan da ke faruwa ne a mai, don su da kansu Nations Unies ba su yarda ba Nijar ya ba ma wani gari ko Rwanda waɗannan mutane.
Waɗannan 'yan Rwanda takwas da suka samu mafaka a Nijar a ƙarshen watan Nuwamban da ya gabata na daga cikin waɗanda kotun hukunta masu hannu a kisan kiyashin 1994 ta gurfanar, inda ta wanke wasu daga cikinsu. Waɗanda aka kama da laifi kuwa sun kammala zaman wakafan da aka yanke musu. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mumuni Barma, yanzu kuma ga Muhammad Awal Garba da rahoto na musamman.
Gwamnatin ƙasar Jamhuriyar Kamaru ta harantawa ƙungiyar agaji ta Medicine Sans Frontieres wadanda da ayyukanta a faɗin ƙasar ta Kamaru, sai dai gashi kuma a cikin wannan hali an kama waɗansu fararen fata da motarsu na Medicine Sans Frontieres ɗin a ɓangaren ɗin awarin ƙasar Jamhuriyar Kamaru, anda suke tare kuma ga dukkan alamu suna ba su makamai ne don gudanar da ayyukansu a takardar daji da ke ta bibili bamin da yankin da masu tada ƙar baya da 'yan bindiga suke ta cin gashinsu babu babbaka. Na tambayi alhaji Alidana a matsayinsa na ɗan adawa a wannan ɓangaren na 'yan awara ga abin da ya ce.
To kaga anan babu wani abu mai tabbatar da cewa minista Tanganji wato ministan cikin gida ya haramta musu shigowa Kamaru. Da yake bayanin da na baka a farko da ya nuna cewa suna nan a wannan gwajin kuma sun ba da lambobin su kuma sun faɗa duk wani abu da ya faru za a kiyaye kiran su a wannan lambar. Kuma wato kenan suna nan ba hana su ba kun an hana su ma ba a kore su ba a ƙasar Kamaru. Inde da kun taka da ni kan ban goni taka da Tanganji yace ya haramta musu zama a wannan gwajin ba ban yi bincike akai ba to amma da an hana su ai ba za su kasance ma a wannan gwajin ba kuma ba za su kasance ma da lambobin su da suka rarraba a kowane gwaje da suke ce yayin da abu ya faru a nemo su sunna su ma suna daga cikin masu taimakawa masu rauni a kowane lokaci to kaga irin wannan al'amarin da gwamnati take yi wani sa'in tana cabula al'amura mu yi magana shi a cewa a domin mu yan adawa ne domin mu yan wane ne wane ne shi su fito da takarda daban wata wani shashi ta wani shashi kuma ba tare da sun mayar da takarda wato sun tabbatar da abin da suka rubuta cikin takardan ba ne to kaga kenan yanzu shi ka iya duba cewa ka ga cewa to shi ministan cikin gida da abin da ya rubuta a takarda inda an tabbata cewa yayi wannan takardan da abin da yake faruwa a wannan gwaje kaga bai daidai ba ya haramta musu a sha kore su a nuna ma ana kore su a kasan duk sun fita a'a wannan suna nan ne aka kira su ka gani tun nan ya je ya fitar da takarda tun nan kuma suna nan a zaune a gwaje kaga abin da abin bincike ne ni kan ba da ga cikin masu tuna cewa lalle ko irin waɗannan kungiyoyin ba a bita bayan su a tozar ta mutane ko kwata da zaune tsaye ko kuwa a ƙara wuta mai saboda a yi ta ci gaba da yaƙi domin su ma suna daga cikin masu taimakawa irin wannan al'amari amma a kowane lokaci a kasance masu bincike kuma waɗannan mutane su zo su ɗauka mummuwa masu hankali wato ina maganar gwamnatin Kamaru su zo su ɗauka mummuwa masu hankali ne.
Wannan al'amari da ya kici cinyewa wanda gwamnatin ƙasar Kamaru ta ce a halin yanzu babu sani babu sabo Alhaji Sabo shi ma a matsayinsa na jagoran yan adawa a ƙasar jamhuriyar Kamaru ya tofa albarkacin bakinsa kamar haka.
Mu a matsayinmu wajen movement de la resistance de Cameroon wato MRC maganan Medecins Sans Frontieres za a iya samun siyasa kuma za a yi samun dan kashin gaskiya ciki abinda ake tuhumansu da shi da su kuma abinda suke fada wato tsakanin gwamnati da Medecins Sans Frontieres da akwai siyasa ciki saboda me nake ce akwai siyasa domin ka duba Medecins Sans Frontieres a kowane shekara za ka ji an ce Kamaru suna yawan aibata Kamaru wani abin ma da ba a yi ba a matsayinmu na 'yan adawa ba don muna 'yan adawa ba ne za mu nuna cewa abin da ba a yi ba mu ce an yi a wani abin kam suna taimaka ma 'yan tawaye saboda me an kama su da takardu wanda suka ɗauki 'yan tawaye za su fita da su ƙasan turai za a ibakin su haga wannan ku ba ku sani ba ma da yawa ba su sani ba amma muna da labarin wannan to dole ne gwamnati kuma ta sa hannu
sai kuma Alhaji Abubakar a matsayinsa na mai magana da yawun ministan cikin gida na ƙasar jamhuriyar Kamaru shi ma ya ce ba a nan gida ke saka ba ga abin da ya ce
dama shi wannan al'amarin da kuka yau Allah za ka ce kashi 99 ne na ɓarawo kashi ɗaya na mai abu yau Allah ya ikonsa dama tuntun muna gaya muku muna muku bayani kuna daukan kaman cewa da yake mu ɗan jam'iyyar gwamnati ne ba ma so a taimaka wa al'umma dama mu tuntuni mun nura cewa duk waɗannan ƙungiyoyin da ake kiransu wai ƙungiyoyin fararen hula da ita wannan ƙungiyar likitan duniya ba taimaka wa al'umma suke ba taimaka wa 'yan arabe suke yi mun gaya muku mun saki nanata muku da akwai irin abubuwa da yawa da yake wakana in ba nazari akai da kyau ba za ka fahimci abin da ake shiryawa ba. Shi wannan zancen Northwest da Southwest din Cameroon nan abu ne wanda aka kitsa shi tun daga manyan kasashe. Na taba muku bayani, na yi muku cewa kudin su daga America ke zuwa, daga Africa Sud, daga Canada, daga Ingila, da kuma Nouvelle Zealand. Duk wannan kasashe mun nazarin su. Mun ga cewa su ne a bayan abin da yake zancen duk wannan da kotun mai ban kamfanin petrol da take kasan America. Ita ce a bayan wannan to yau Allah ya yi, Allah ya kama su. Yanzu abin da ya cancanta gwamnati ya yi a nuna su bayyana jama'a, a yi musu shari'a yadda ya cancanta a yi musu kowa shari'a. Domin mutane su san cewa Kamaru kasa ne mai ikon kanta, tana da kuma irin yadda take da abinta, shi yasa kuka ga a kulli yaumin duk waɗannan ƙungiyoyi banda zargin gwamnatin Kamaru ba abin da suke yi. To yau gashi su ne a cikin jugu, dama gwamnati na maganar cewa da akwai hannayensu, to 'yan siyasa suna ganin kamar gwamnati na nema bai su a taimakawa al'umma ne. To yau Allah ya kama su, sun je sun ka ɗauko wanda aka ji wa rauni, za su je su yi masa magunguna, za su warkar da shi ya koma ko yana kashe al'umma. To wannan shi ne kake ji ake ce Allah ya kama su, shi kuma su san wani bayani za su yi wa gwamnatin Kamaru. Da motan su ne, da dan aikin su, da wanda kuma suke dauka haya a nan kasan Kamaru. To ina jin abin da yake son maka bayani kenan akan wannan al'amarin Medecins Sans Frontières. Ba su kadai bane, kungiyoyi na nan da yawa.
Abin sani dai a nan yau shekaru biyar kenan da ake ta gumsa fada tsakanin masu ɗauke da bindiga a bangaren masu amfani da harshen Ingilishin sarauniyar Ingila waɗanda suke neman ɓallewa daga ƙasar jamhuriyar Kamaru. Amma abin har yanzu ba a cimma nasara ba wajen maido da zaman lafiya musamman ma ta bangaren gwamnatin ƙasar jamhuriyar Kamaru. Sai dai ana ganin cewa suna samun goyon baya ne na irin waɗannan ƙungiyoyi da suke shigowa ƙasar mahmawar garba muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
A gaida awal garba, kafin mu je ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan waka. Ga shirinmu na gaba,
wasanni a takaice.
Yau ya yi kwanaki goma kenan a gudanar da gasar cin kofin ƙwallon ƙafa na nahiyar Afirka a ƙasar jamhuriyar Kamaru, wadda ita ce ta ɗauki nauyin karɓar gasar, na inda za a gudanar da wasan ranar 9 ga watan Janairu shekarar 2022 ta baɗi. Farko kenan dai da ƙasashe guda 24 za su fafata a wannan gasar. Ƙasar Kamaru sama da shekaru 50 kenan ba ta haɗa wani gasar cin kofin ƙwallon ƙafa ba na nahiyar Afirka. Afirka a ƙasar sai wannan lokaci. Sai masu sha'awun ƙwallon kafa a ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru sun tofa a lokacin bakin su kan wannan gagarumin gasar da za a gudanar a shekarar ta 2022 din ga abinda suke faɗi.
Muna matukan farin ciki da taron bakin da suke kan zuwa a wannan ƙasa tamu, ƙasa mai albarka Kamaru. Insha Allah wannan ƙwallon kafa kasan dai rabonmu da ƙwallon kafa yanzu zai shekaru 50. To yanzu muna gani cewa ƙwallon kafan da za a yi wannan shekara to zai fi duk sauran wasanni da aka yi a nan Afirka. Domin kaga shugaban ƙasarmu Dottijo ne tsoho ne, kuma duk shugabannin ƙasa ba tsoho kamar shi. To amma ranan nan da ikon Allah zai zo filin ƙwallon kafa, kuma shi ne zai busan farko. To kaga wani abin al'ajabi ne.
To akan wannan wasan da na kofin Afirka da za a fara a nan Kamaru na tarar ga watan Janvier, muna fata dai Kamaru ta fita ita ne a gaba. Kamar da wasa ake fada, wasa farko ne da za ta kawo kasashe 24 kasan Kamaru. To muna roƙo wannan mu ɗan zama ɗan kasan Kamaru, muna dafa ma Kamaru baya, muna goyunta. Za mu je stadium ɗin mu duka mu haru, muna ta ba su goyon baya dai. Wannan kam an shirya dai don ɗan wasan da suka zo kam dai muna gani ɗan wasan ƙwararru ne. Don a can ƙasan Turai inda suke wasan in ma ƙwararru in ne aka kira su, kuma su duka sun fada suka ce wasan nan sun zo don tun ainihin ma ƙasan Kamaru kam a wasan ƙwallon ƙafa an santa duka duniya.
Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To a gaida Awal Garba, yanzu kuma sai labarai a takaice.
To baban la takaice. Yau Juma'a Faransa ta yi allawadai da roka da taurarin dan adam da kasar Iran ta kaddamar abu mai matukar takaici yayin da tattaunawar nukiliya tsakanin manyan kasashe ke samun nasara, lamarin da ke jaddada damuwa da Amurka da Jamus suka nuna. Iran ta faɗa a jiya Alhamis cewa ta yi amfani da makamin harba taurarin ɗan adam wajen aika da na'urorin bincike guda uku zuwa sararin samaniya, yayin da ake gudanar da tattaunawar da ba kai tsaye ba tsakanin Amurka da Iran a ƙasar Austria domin ƙoƙarin ceto yarjejeniyar nukiliya da aka kulla a shekarar 2015. An kashe jumlar 'yan jarida 45 a faɗin duniya a wannan shekarar 2021, in ji ƙungiyar 'yan jarida ta ƙasa da ƙasa a yau Juma'a, adadi mafi ƙaranci na mace-mace 'yan jarida da ake samu a kowace shekara. Wannan adadin ya biyo bayan kashe-kashe 'yan jarida 46 makonni biyu da suka gabata, in ji wata ƙungiyar masu sa ido a kan kafafen yaɗa labarai ta Reporters Without Borders RSF a taƙaice, wadda kuma ta bayyana adadin a matsayin mafi ƙaranci tun lokacin da ta fara aiki a shekarar 1995. A ƙarshe, gobarar daji ta cinye kusan gidaje 580 da cibiyar kasuwanci da wani otel a wajen Denver a jihar Colorado ta Amurka, yayin da gobarar ta ci gaba da ƙone-ƙone a cikin daren jiya Alhamis zuwa yau Juma'a. Hukumomi sun ba da umarnin kwashe mutane daga garin Louisville da ke da mazauna kusan 21,000 bayan kwashe mutane a yankin Superior mai yawan jama'a 13,000.
To masu sauraro, baki dai abinda ya sauka kenan a cikin jerin shirin namu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za ku jo sabon aikinmu da wani sabon shirin, da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 5 kenan agogon GMT da Ghana. Yanzu a madadin Baba Yakub Makeri da yake na gabatar da shirin, da Daniel Brown da ya bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe, da na shirya kuma na gabatar nake cewa ku huta lafiya. Daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.